Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 16.25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum suna kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar Arewa. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Jummai Ali muka sake shigowa da jan ragamar shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji hujjar waɗansu masu kula da lamura na neman a rufe sansanan 'yan gudun hijira a arewa maso gabashin Najeriya. Usman Kabara zai shigo da shirin na ƙasa, sai kuma sharhin jaridun ƙasar Ghana da Baba Yakubu Makeri ke gabatarwa. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum ga kuma labaran. Shugabannin kungiyar kauncen tsaro ta NATO sun isa birnin Brussels kasar Belgium cikin tsauraran matakan tsaro sosai domin halartar taron kolin da za su yi yau Alhamis. Harin ta'addancin da aka kai birnin Manchester na kasar Ingila zai kane ne taron. Wannan ne karan farko da shugaban Amurka Donald Trump zai yi tozali da shugabannin kasashe da dama, wanda lokacin da yake yakin neman zaɓe ya bayyana kungiyar NATO a zamar wadda ba ta yin abin kirki domin ta kasa daƙile ayyukan ta'addanci kamar yadda ya kamata. Jiya Laraba, dubban mutane suka yi zanga-zanga a tsakiyar birnin Brussels, suna nuna rashin amincewarsu ga ita kungiyar ta NATO da kuma shugaba Trump. Wasu suna ɗauke da alamun da ke ɓatanci ga shugaban na Amurka. Shi dai shugaban na Amurka ya isa birnin Brussels a lokacin da Turai ke cikin zaman zulumi sosai bayan harin ta'addancin da aka kai birnin Manchester na ƙasar Ingila.
Jami'an tsaro a ƙasar Libya sun ce sun kama ɗan uwa da kuma mahaifin Salman Abedi, mutumin da ya kai harin ƙunar baƙin wake a birnin Manchester. Mai magana da yawun rundunar daƙile ta'addanci ta ƙasar ya ce kwanan nan Hashim Abedi ya zanta da ɗan uwan nasa kuma ya san shirye-shiryen da yake yi na kai harin. Haka kuma sun ce suna da shaidar cewa da shi da ɗan uwan nasa suna da alaƙa da ƙungiyar IS. Su ma 'yan sandan Ingila sun kama ƙarin mutane guda biyu jiya Laraba. An kama wata mace a lokacin da suka kai samame wani gida a arewacin Manchester. Mutum na biyu kuma an kama shi ne a garin Nuneaton da ke tsakiyar Ingila. Haka kuma akwai waɗansu mutane biyar da aka kama dangane da harin. To amma 'yan sandan ba su ba da wani bayani akan ko kila suna da hannu a harin ba.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar Al-Shabaab mai ra'ayin riƙau ta ƙasar Somalia ta ce ta kai hare-hare guda uku a ƙasashen Kenya da Somalia jiya Laraba, har ma ta kashe mutane 16, yawancinsu 'yan sanda da jami'an tsaro. Kwanan nan gwamnatin Somalia ta ƙaddamar da sumaman murƙushe 'yan ƙungiyar, kuma jami'an ƙasar Kenya sun ce 'yan yaƙin sa-kan ƙungiyar suna ɗanɗanawa daga ɗaukan wannan mataki. Jami'ai a birnin Mogadishu sun ce akalla mutane 8 aka kashe, 15 kuma suka ji rauni a sakamakon tashin wani bam da aka ɓoye cikin wata mota kusa da tashar jiragen ruwan ƙasar. A ƙasar Kenya kuma shaidun gani da ido sun ce jami'an tsaro guda 7 aka kashe a tashin bama-bamai guda 2 daban-daban da aka ɓoye a gefen hanya a arewa maso gabashin ƙasar kusa da kan iyakar ƙasar da Somalia. A can ƙasar Indonesia ma wasu hare-haren ƙunar baƙin wake sun girgiza wata tashar mota a Jakarta, babban birnin ƙasar jiya Laraba, suka kashe akalla jami'an 'yan sanda guda 3. Wasu jami'an 'yan sanda 5 da kuma farar hula guda 5 suka ji rauni a hare-haren. Ba dai tantance ƙungiyar da ke da alhakin kai hare-haren ba, amma a baya ƙungiyar ISIS ta yi ƙirarin kai hare-hare makamancin wannan a ƙasar da tafi kowace ƙasa yawan musulmi a duniya.
Daga ƙarshe, David Shara, babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Sudan ta Kudu, ya ce a hukumance shugaban ƙasar Salva Kiir ya ƙaddamar da yin shawarwarin samun zaman lafiya da aka daɗe a Najeriya, ya kuma ayyana kawo ƙarshen fafatawa. Jiya Laraba, Mr. Shara ya yi wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya wannan bayani ta wayar, wato ta hanyar sadarwar bidiyo daga birnin Juba. ya ce a yayin da ɗaukar wannan mataki zai sa a samu sasantawa, akwai buƙatar a yi shawarwari da dukkan ɓangarorin ƙasar domin ta yi tasiri. Mista Shera ya kuma ya nuna ta baba yayin da ya lura da cewa wannan ba shi ne karan farko da shugaba Kir ya ayyana kawo ƙarshen fafatawa ba, ya ce za a iya zira ido domin sosai kan wannan alkawali. Labaran duniya kenan kuka saurara. Toma da labarin mabu da taskar rahotannin namu da batun 'yan gudun hijiran cikin gida a Najeriya waɗanda suke ƙauracewa matsugunansu sakamakon hare-haren ƙungiyar Boko Haram. Ganin an samu zaman lafiya tare kuma da sake ƙwace garuruwa da ke hannun ƙungiyar na tsawon watanni ya sa masu kula da lamura ke ba da shawarwari cewa a rufe sansanan. A cikin hirarsu da wakilinmu Abdulwahab Muhammad, Sadiq Adamu mai sharhi kan lamura ya bayyana cewa
mun sani a yanzu haka gwamnati ta raba mu da kashi 90 cikin 100 na wannan masifa ta faɗan Boko Haram. A duk wanda yake faruwa a irin rikici kamfin nan, irin kamfin da yake cikin mai zuburi da wanda ake da su a Yola, irin wa'annan kan kamfin an sha a zo a yi detektin mutum wanda ɗan Boko Haram ne a cikin mutane 'yan kamfin. Kuma yanzu misali in ka ce mai zuburi, yankin mai zuburi nan, kabilun da ke wurin wa'anda ake samun wannan suke sapotin rikicin nan. Cikin 90% an san su, to an musu kan misali a cikin Maiduguri da sauran wurare, sai a zo a dinga kama 'yan Boko Haram din a cikinsu suna ɓoye su. To kaga ya nuna sun san su. Mu shi za mu muke gani a tunaninmu ya kamata gwamnati ta watsa kamfin su koma ƙauyukansu, tunda ƙauyukan ba garin da yake hannun Boko Haram. In ya zo gwamnati ta ci gaba da kare garuruwan, maimakon a ci gaba ga ana kashe kuɗi gari kuma suna ɓoye su. To kaga ba a san ranar gama abun nan ba.
Alhaji Aliyu Jibo, wani ɗan jarida ne mai zaman kansa, ya ce lokaci ya yi da 'yan gudun hijiran za su koma garuruwansu.
Lokaci ya yi a gaskiya da cewa wa'annan mutane 'yan gudun hijira ɗinan da suke sansane-sansane kamata ya yi yanzu su koma wajen da suke, domin komawansu can ɗin shi zai sa ma gwamnati ta azzama yawa ta samu ƙaimin yin ta je ta same su har gida can, ta je ta ga halin da suke ciki ta taimaka musu a wajen, ya fi zaman su a sansani-sansani nan. Domin a yanzu haka ɓata gari sun fara shiga cikin wa'annan sansanoni, waɗansu 'yan gudun hijiran ma ba sa samun abin da waɗansu suke fitowa daga wani waje wanda ba 'yan gudun hijira ba su shiga cikinsu su je su yi kane-kane. Babu wani local government ko guda ɗaya ko ce ƙaramar hukuma ko guda ɗaya take hannun 'yan Boko Haram ɗin nan. Saboda haka me zai hana mutane su koma?
Shi ma Air Commodore Ahmed Tijjani Baba Gamawa, ritaya mai sharha ne a fannin tsaro, da abin da ya ce dangane da wannan batu.
A yau in ka duba kaga abubuwan da suke faruwa a wannan yanki namu na Northeast, alhamdulillahi cikin ikon Allah da rahamansa an samu kwanciyar hankali kwarai da gaske. Muna godiya ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da dukkan jami'anmu na sojoji na sama da na ƙasa da na ruwa a bisa wannan nasara da aka samu. Amma yau idan ka duba irin abubuwan da suke faruwa nan da can, akan dan samu 'yan Boko Haram sun shigo suka kai attack mutane sukan farnaka musu da sauransu, ba wani abu bane illa wa'annan mutane da aka tara su a wuri guda, har ma ta kai yanzu 'yan Boko Haram sukan samu su shiga cikin wannan camp. Sannan kuma in ka duba yau abubuwan da ake yi a wa'annan wurare ba abubuwa bane mai daɗi. Kowa ya san irin abubuwan da ake sace-sace na abincinsu in an kawo, da wasu abubuwa wadda ba na daɗi ba, da faɗi da sauransu. To idan ka duba kuma a yau wa'annan mutane kullum ana tara su, ba a san ina za su je ba, ba a san yadda suke ciki ba. Saboda haka ni a shawarata ya kamata a duba wannan al'amari, in gidajensu za a maida su a maida su, ka wannan zama ya yi yawa, dauki wa'annan mutane ta maida su garuruwansu domin a gina musu gidaje, a sama musu makarantu da 'ya'yansu da kuma sauran 'yan uwa.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya da ta kafa kwamitin da ke da alhakin kulawa da 'yan gudun hijirar da Boko Haram ta tarwatsa, ta hanyar samar musu da matsuguni da abin yi da kuma wuraren da za su zauna da iyalansu. Abdulwahab Muhammad, wadda Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Haka yi kuka kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Nigeria ƙasa ne ya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Nigeria uwa ɗaya uba ɗaya.
dabiyayi mu bar kabilanci da bambanci a junanmu mu hada kai mu daina fada na addini ko na siyasa Najeriya kasa daya uwa daya uba daya da Hausa da Yarbawa da Ibo a Najeriya Najeriya kasa daya uwa daya uba daya Najeriya kasa daya uwa daya uba daya mu hada kai mu bar kabilanci da bambanci Najeriya kasa daya uwa daya uba daya da Hausa da Yarbawa da Ibo a Najeriya Najeriya kasa daya uwa daya uba daya Bambanci a junanmu mu hada kai mu daina fada na addini ko na siyasa a Najeriya kasa daya uwa daya uba daya idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar mu ka zauna a Najeriya kasa daya uwa daya uba daya Zobar na kuzuna Najeriya kasa daya uwa daya uba daya idan kana kano in kana bukata ku je iko kuzuna Najeriya kasa daya
to madalla haka yake yanzu kuma ga Usman Kabara da shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba nakasa ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasa
Mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan mako zamu tattauna ne tare da wani bawan Allah wanda yake da bukata ta musamman domin ko gurgu ne a zauna a keken guragu amma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shahara a aikin walda a Kaduna a Najeriya. Wanda tun yana kere kekuna na guragu har ya koma yana kere kiren da suka shafi wunduna da kofofi da manya-manyan gate-gate da ake sawa gidaje a Najeriya. Wanda kuma yace har ma masu aikin da suke tare da shi akwai masu lafiya wanda ba su da wata bukata ta musamman saboda haka sai a biyo mu aji wane ne wannan
nakasa ba kasawa ba
assalamu alaikum
amma alaikum salam
to da wa muke magana cikin shirin nakasa ba kasawa ba
eh ni dai sunana Haruna Muhammad daga nan Najeriya ne kuma ni ina sana'a wanda ne kuma na kasa shine dai kamar dama a cikin shirin nakasa ba kasawa ba
eh a kai mai bukata ta musamman ne ai yanzu ai ka bar masu kafar da ba su da sana'a da nakasar
gaskiya ne
to daga Najeriya Kaduna ko Kano ko ina
Kaduna
to da farko mallam Haruna ka san shirin nakasa ba kasawa ba yawanci abin da yake kallo shine nakasan nan fa ba kasawar bace saboda in ka rasa wata gaba ko wani bangare na jiki ko kuma wata rashin lafiya da makamantan su to akwai yanda kuma zaka yi tsaya da kafafunka kafin duniya ta taimake ka shin wata irin sana'a kake zaka dan ba mu takaitaccen labarin ka
to an haife ni a garin Kaduna kuma ni ina sana'ar walda ne kamar yadda na faɗa gaskiya na kasa ba kasa ba dan sana'a ma da nake yi maybe ma wani zumun mai kafa ma ba zai iya ba gaskiya sana'a
wace irin gurgantaka ce ta same ka
eh kafa ta fiya ci bana yi
eh ga ma'ana kafa biyu ko kafa daya saboda ina son mai sauraro ya kalli hotonka tukunna sai ya ji kuma irin abin da kake iya yi
a dukkan kafa funa ba ta aiki wala ta fiya
so a ke kake tafiya
ko mashin namu na guragu
eh to ya aka kashe ga sana'a walda kuma gashi za a ce ai gashi kuma bashi da kafa kuma yaya kenan
wato gaskiya wato a lokacin shekaru can baya ina zuwa primary wato wani abu ma da ya burge ni ashe akwai nakasassun mu ƴan uwanmu wanda suke dan observing kananan nakasa su da za a jawo hankalin su da su je su koyi sana'a ko su yi karatu
a lokacin
sai na gamu da wani nakasa a lokacin sai na gamu da wani nakasashe dan uwana yana ta bibiya ta makaranta tun ma ba mama maganan ashe har sai da ya gano gidanmu yazo yi magana da iyaye na cewa gaskiya abin da ya kamata a karfafa mun yi karatu sai kuma abu na biyu karatu inda za a daure a hada da sana'a aka tambaye ta wacce sana'a zan iya ita a akwai sana'a da ake koya mana daga sun ita ce ta walda za ku koya musu irin kekunan da suke hawa da sauran ayyukan da za su iya kannan shi kuma yana wajen zai ga abin da zai iya iyawa da an so shi iya kuma ya ci abinci da shi sai aka ce kware ku ana dai nan dai ba sai da ba har sun suka da ce to ga nan ya kai ni sai yazo ya kai ni cikin wanda ka zasu yan uwana water application ko kira inda ake koya mana daga su sana'a kware ku to rabu dai mun da kiwa wasu
da aka fara kenan
annazo yawa na fara nazo na koyi keken guragu na iya keken guragu sosai
kera shi
aka ce za a yayi eh na'am
kera shi
sosai za a yanka shi from A to Z zan hada maka keken guragu kowanne kana ne inda hawa uku ne ma muke da ita zan iya kallon ka ankali yanayin da ka saka wallahi zan maka keken da zaka iya hawa zaka ji daɗin shi sosai mun na fara nan nazo na yi graduation sannan to ke kunan da gashi masu ke kunan kowa na da yawa sai naga to wannan sana'a kowa na iya yanta tunda muna da lakasasu da ake daukar sana'an akwai abin da zan je koyi aka ce menene nace bari zan tafi waje zan zauna da masu kafa zan iya nace zan iya suka bani na tafi wallahi nayi shekara 7 Usman ina zaune da masu kafan nan ban ga wani tsangowa ban ga musu gunawa ba wallahi sai ma aiki da suka koya mu sosai na aikin gidaje kofofi gate burglary kai har tankin ruwa ina yi na sama da na kasa wallahi ina yi zan yi fabrication kuma sannan kira masu kafa su ma zo danka musu iya inda na sani ce ku je ku hada mu su ma biya su to kaga na cira abin da na samu su ma na sallame su to kaga yanda nake tawa
kai shi sai da muka fara ne sai wakila karshe mai kafan ne zai koma na kasashe a wurin ka kai
gaskiya
inda ba shi da zara'a ya zama da iya na kaza
sosai wallahi masu kafa ne ma'aikata na gaba daya
to ina na kasa sun suka yi
idan in na koma bangaren registration board to can da na kaza su zan yi dealing inda ba za su iya ba zan kira yaran ce to aje a taimaka ai kaza sai su hadu su ma su ga inda ake yi kaga su ma sun kara basira wannan shi ce kware kuwa ga inda ake su ma suna neman taimako za su yi oga kaza ce to bari zan turo muku su kwani
ka ce ba ka ga tsangwama ba lokacin da kake koyan aiki a wurin masu kafa to amma kuma wani lokaci za ka ga akwai dan gani tsakanin masu lafiya wanda ba su zo ta bukata ta musamman da kuma wanda suke da kata ta musamman kai
wanda abin da take cewa ban ga tsangoma ba dan da naje waje na nuna musu kai ina son zauna da su anan a'a me kake nace walda nake nace to zauna ba matsala nace ni ina yake kan guragu nace okay zaka dinga yake kanka ne na nuna eh cewa eh zan yake kan nawa su suna aike kofofin su da raftar su na karfe da tankin ruwan su da kofofin su ina kallo har na fara sa hannu na fara sami suka ce to ai zan iya to sai aka fara su samu aka kan fara saka mu daga abubuwan ni ma ina dan yi daga ma su gane ma na iya an so aikin sai a zo a danka mu aikin ni ma in yi kiran nasu ni ma su bani to ka ji inda nayi
to yanzu misali kana da wurin kanka ne ko har yanzu kana karkashin wani ne
dai zuban da wuri fasirar za a ji a ce wannan na wani abin da yasa ku ban jawo nayi wannan abin ba dalilin zama da masu kafa da muke yi wato duk mun zama ogannin manya-manya
a wurin
kowa a wajen sai ya zama tace to shagon za a iya a dinga hada kuɗi ne a dinga biya kowa yana da kayan aikin shi kowa yana da
ma'aikatan shi
ko kai ma kana neman ma'aikatan za su duk aje a yi duk ana zaman tare to kaga ba ka ta ji kuma na
tawari da dadi haɗin kai kuma
ko na ware ma ko na ware sai na nemo saboda na nemo taimako saboda matsa maka na bajin jin ware
ina gani to wato kenan kun yi haɗin gwiwa amma kowa kuma yana amfanar kowa
na amfanar kowa ka jin da ke kowa zai je nemo aikin shi
amma menene babban kalubalen magana harkar walda
wacin ta bangaren da yake su ya kamata a ce ba ta bangaren masu lafiya ba wacin mu abin da muke fuskanta kalubalen walda ta wajen na kasassu masu lafiya gani suke mu ba za mu iya ba gani suke ba za mu iya ba aiki ne mai wahala dan ina mai tabbatar ma yanzu duk wanda nayi ma aikin walda ko kofa ko gate ko burglary wallahi sai ya dawo ko kuma ya mu hanya hadan da wani saboda jin dadi da yi dan na farko kalubale da nake dan fuskanta kadan da masu kafan nan amma ya dan fara raguwa kadan a cikin direfa san nace irin 50 ya ragu
saboda ka dan wanke hanyar
yawa saboda ina zuwa site nemi aiki nemi aiki ga engineer haka
ina aiki gine-gine
sai dai ka mace
ko kana bi ba zama kake ka jira aiki yazo ba
a'a wallahi bi nake zan je site in bi aiki in Allah ya taimake ni ga engineer ga mai gidan mai gidan sai ci ka wannan ya burge ni wallahi bi zauna ba bi ba bara yake ba shi ya kamata taimaka
ai ba aiki
in aka zo wajen harkar kuɗi ana ganin ka mai kasa sai ka ji an bato kuɗi haka biliyan 3 da wani abu sai ci kai zaka za ka kawo mana ne mu haka wani sai ci ake miliyan 3
ana tsoron kar a yamma da kare
yawa ka yamma da kare ga shi waka ta ce ba wani zai yi rigima da kai kaga yanzu zuwa a ce yanzu na a shi za a shi ake miliyan 3 a wajen su sai ke musu ne zafin zai ya wuce na a mutu zan ma aikin nan amma saboda ka san cewa kai ma ka shiga aikin miliyan 3 ba 1500 ni zan gama aikin gaba daya na kawo ma sai ka bani
sai ka bani balance
to wallahi wani rufa asiri da Allah ya mun a cikin yan uwana da kasuwa da ke ina burge su sai a ce to duk abin da nake so zo za a bani ina gama aiki
na aiki
ka ce da nake yi
to eh na gani
wallahi ka ce da nake yi sai kai aiki a cire kuɗi nan kawo masu kasuwa kayan
to yanzu duk wannan nasarar da kake da ita kana da iyali
a gaskiya ban da mata gaskiya
eh lokaci da saura kenan
gaskiya da saura gaskiya
eh dama wannan ai bai da nasaba da shirin amma dai yawanci dama mu ji to in akwai akwai mata ya ake
lura da su abun nan eh
gaskiya ne to muna sa ran wata ran zamu zo mu cashe ai za a dau daya
izinin Allah na fara ka zan koge kika
to alhamdulillah Allah ya nuna mana lokacin to amma misali a cikin mutanen da suke da bukata ta musamman kana tunanin ta ina wannan sana'ar ta ka zaka iya taimaka musu dan ganin cewa an samu irin Haruna sau shurin masaki
na kasa ba kasawa ba
to ai malam Haruna sai mu ce sai Allah ya kai mu wani makon a cikin shirin na kasa ba kasawa ba za mu sake waiwayowa dauke da cigaban wannan tattaunawa da muka faro da kai muna godiya yanzu duka ne ka madadin wayanda suka taimaka wannan shiri ya kammala sai kuma wadda ta hada mana sauti kamar yadda aka ji shi Julie Leather Creation Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
To a gaida malamai sai kuma muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridan kasar Ghana na wannan makon ga Baba Yakubu Mukiri.
Don fara shirin jaridu ne da jaridar Delegate wacce ta rawaito hurucin shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo inda yake Allah wadai da hari da aka kai a wani zaurin taro a Manchester da ya sanadiyar mutuwar mutane 22 kana wasu 59 suka jikata sakamakon wata fashewa. Jaridar ta ce fashewar ta auku ne da karfe 10:35 na dare agogon Birtaniya a lokacin da wata mawaƙiyar Amurka Ariana Grande take wasa. Jaridar Delegate ta ce shugaban na Ghana ya bayyana razanarsa da kuma bakin cikin sa ga faruwar wannan ta'addanci. Sai kuma jaridar Das Statesman wacce ta rawaito maganar shugaban kasa Akufo Addo yana cewar ƴan kasuwa na cikin gida da na kasashen waje da ke neman saka jari a kasar Ghana suna karaya da yanda rashawa ta yi wa kasar katutu. Jaridar ta ce shugaban kasar ya ce lokaci ya yi da ya kamata a kawo ƙarshen rashawa a cikin kasar kuma ya ƙara da cewa yanda wannan abu ke ƙara ta'azzara musamman a jamhuriya ta hudu na wannan kasar ya kamata a gaggauta magance al'amarin. Jaridar Das Statesman ta ce shugaba Akufo Addo ya kara da cewa akwai bukatar karfafa hukumomin yaki da rashawa don ceto kasuwanci wanda hakan ne zai kai ga bunƙasar tattalin arzikin kasar. Jaridar Telegraph kuma ta rawaito hurucin tsohon mai ba shugaban kasa shawara akan yada labarai karkashin gwamnatin shugaba John Dramani Mahamad da ake kira Ben Docimalo inda yake cewa kada a raga wa tsaffin jami'an tsohuwar gwamnatin da suka yi sama da fadi da dukiyar kasa. Jaridar Delegate ta ce a wani sako da ya dora a shafinsa na Facebook Docimalo ya shawarci shugaba Akufo Addo da ya sa kafar wando daya da duk wani jami'in tsohuwar gwamnati da ya wawashi dukiyar kasa. Jaridar ta ci gaba da rawaito hurucin na Doce babban dan jarida a helkwatar Majalisar Dinkin Duniya yana cewar yin ta'annati da dukiyar kasa ta kowace hanya na iya kai ga halakar al'umma don haka kada a yi wasa wurin kauda rashawa. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times ta rawaito shawara da tsohon shugaban kasar Ghana John Dramani Mahamad ya yi ga matasan nahiyar Afirka da su rungumi sana'ar noma saboda tana da riba. Jaridar ta ce da yake jawabi a wurin taron shekara-shekara na cikin 52 da bankin raya noma a Afirka ya shirya a kasar India. Shugaba Mahamad ya yi misali da rayuwarsa a cikin jawabinsa mai take noma ya dace a sa matasan Afirka. jaridar Ghanaian Times ta ce shugaba Muhammad ya faɗa wa mahalartan cewar a lokacin da suke aiki a gonar mahaifinsu suna aiki tun daga ranar Litinin zuwa Juma'a cikin farin ciki. Jaridar ta ce shugaba Muhammad ya ce abin takaici ne, yanzu noma bata da sha'awa ga matasa a nan nahiyar Afirka, don haka akwai buƙatar kwadaitawa matasa su shiga noma a cikin nahiyar. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na Ghana. Baba Yakubu Makili, sashen Hausa na muryar Amerika.
To, a gaishe ka, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 3:25 na asuba, sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, sashen Hausa Radio America. Mai magana Bishir Bak Auren Auta, ɗan albasa ƙasar Nasarancin Najeriya. Ina so in yi kira ga ƴan uwanmu ƴan kasuwa da mu ji tsoron Allah a kullum. Ya kamata a ce mu da kanmu muna cin tsoron Allah ya sa junanmu, ba kullum tsora mu gwamnatin tarayya ba, ko gwamnatin jiha ba, har batun ƙarshe na bakin abin da Allah ya hore mashi na yi. Ya kamata mu kanmu ƴan kasuwa mu sa tsoron Allah, bare ga watan azumi tafi. A ce wani mutum ya kawo masara daga wasu wurare yana saidawa, da rangwame yana saidawa, amma an kaɗa kumaci wai a kama shi saboda ya zo da sauki a kasuwa. To, ina kira gare mu ƴan kasuwa mu tsoron Allah. Ya kamata mu duba, ba wani shugaba kurin ke da nauyi, mu ma kanmu ya kamata mu tausaya mu ƴan uwanmu.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na Amerika. Allah zai saka muku lafiya. Daga Musa Ubale, sarkin Ragon Rinjin Rigawar Najeriya. A ni dai kam magana ta ita ce dan Allah dan Annabi, jama'ar Najeriya daga kan musulmi zuwa kirista. To, ku sani dai kullum akwai aya dan Allah ku taimaka dan uwanku, dan uwanmu a wannan watan azumi, domin ku sassauta kaya ɗan kasuwa daga kirista zuwa musulmi, ku sassauta kaya na masarufi da sauransu har sutura, domin Allah ya biya ku a wannan wata. Dan Allah a taimaka.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amerika. Mai magana sunana Salisu Falalu daga Hilili, jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. Ina ta ƴan uwana al'umman musulman Najeriya na duniya murnar zagayowar watan Ramadan. Ubangiji Allah shi gwada mana azumin wata Ramadan. Sannan ina kira ga ƴan kasuwa da Allah su sassauta, saboda su taimaka ma na ƙasa gare su, domin su ji daɗin yin ibada a cikin wannan wata na azumi.
Ra'ayoyin ku masu saurare, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugabannin kungiyar kawancin tsaro ta NATO sun isa birnin Brussels, kasar Belgium, cikin tsauraran matakan tsaro sosai domin halartar taron kolin da za su yi wa Alhamis. Harin ta'addancin da aka kai birnin Manchester na kasar Ingila zai kane ne taron. Wannan ne karin farko da shugaban Amurka Donald Trump zai yi tozali da shugabannin kasashe da dama, wanda a lokacin da yake yakin neman zaɓe ya bayyana kungiyar NATO a zamar wadda ba ta yin abin kirki, domin ta kasa daƙile ayyukan ta'addanci kamar yadda ya kamata. Jami'an tsaro a ƙasar Libya sun ce sun kama ɗan uwa da kuma mahaifin Salman Abedi, mutumin da ya kai harin ƙunar baƙin wake a birnin Manchester na ƙasar Ingila. Ƙungiyar Al-Shabab mai ra'ayin riƙau ta ƙasar Somalia kuma ta ce ta kai hare-hare guda uku a ƙasashen Kenya da Somalia jiya Laraba, har ma ta kashe mutane 16, yawancinsu 'yan sanda da jami'an tsaro. Kwanan nan gwamnatin Somalia ta ƙaddamar da sumaman murƙushe 'yan ƙungiyar, kuma jami'an ƙasar Kenya sun ce 'yan yaƙin sa-kan ƙungiyar suna ɗanɗanawa daga wannan mataki.
Ta masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da sababbin shirye-shirye, ciki har da sai bango ya tsage na Jummai Ali. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Jummai Ali da ta taya ni gabatar da shiri, da kuma Solomon Abo da ya taimaka wajen daidaita shirin da ba da umarni, sai kuma injiniya mu na yau Greg Burns Alheri ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.